sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangula voahausa.com Masu sare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau asabar 3 ga watan December na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga Mahmud da kanun labarai
Amurka da Rasha na duba sabbin hanyoyin da za su kawo ƙarshen rikici da ake yi a Aleppo da ke Syria China ta nuna fushinta kan wata ganawa ta wayar talho da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yayi da shugabar Taiwan. An shiga Asabar ta 6 a jere da jama'ar kasar Korea ta Kudu ke zanga-zangan neman shugaban kasar ta soka a mulki.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yau ne ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin na kasu. Sai dai a Najeriya da Niger na kasar sun ce ba a kula da su ba.
Muna fiskantar kalubale daban-daban.
Rana ga kowa duk gajiyayye shina jin dadin ta. Tunda saboda mayyan ba su kira mana ba shi an muhare kaga mu ma mun kyare da mun kira taro.
To haka kuma muna da rahoto daga Ghana inda ake harama gudanar da zabe. Kana muna dauke da shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Kalmasi Garba amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka da Rasha na duba sabbin hanyoyin da za su cimma matsayin da za ta kawo ƙarshen zangon tsawon wata guda da aka kwashe babu alamar samar da maslaha. Kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ya dabaibaye birnin Aleppo na Syria. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ne ya bayyana hakan a ranar Juma'a. A cewar Kerry za a yi gwajin shawarwarin da aka bayar gabanin wata ganawa da jami'an diplomasiyan Amurka da Rasha za su yi a Geneva a mako mai zuwa. Kerry ya yi waɗannan kalamai ne yayin da suka gabatar da wani taron manema labarai da takwaran aikinsu na Italiya a birnin Roma, inda Kerry ya yi kiran masu ruwa da tsaki da su ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai a birnin na Aleppo. Bayan kuma wata ganawa da takwaran aikinsu na Rasha Sergey Lavrov, Kerry ya ce ana fatan sabbin matakan da za a ɗauka za su kai ga samar da zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da 'yan tawayen ƙasar. Batun zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin ta Syria da 'yan tawayen ya citira duk da yunkurin da aka faro tun daga shekarar 2014. Yau Asabar China ta nuna korafinta kan ganawa ta wayar talho da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yayi da shugabar Taiwan. Trump dai ya yi buris da tsarin diplomasiyan da aka kwashe kusan shekaru 40 Amurka na tafiya a kansa ranar Juma'a, inda ya tsallake China ya kira shugabar Taiwan Tsai Ing-wen. Tun a shekarar 1979 Amurka ta yanke hudar diplomasiya da Taiwan. Minista harkokin wajen China Wang Yi ya ce yana fatan wannan ganawa ta waya da Trump ya yi da Taiwan za ta janyo cikas a hudar diplomasiyar da ke tsakanin China da Amurka ba. Ya kamata a san cewa kasar China kasa ce daya kuma Taiwan wani yanki ne na kasar China, inji minista harkokin wajen na China. Amma daga baya ya kwatanta lamarin a matsayin wata dabarar siyasa da Taiwan ta yi amfani da shi. Trump dai ya sha suka dangane da kiran shugabar ta Taiwan da yi, amma wani sakon Twitter da ya aike Trump ya ce shugabar ta kira shi ne ta tashi wannan samun nasara da ya zabe. A martanin da tamayar fadar White House ta ce har yanzu tana kallon China ne a matsayin ƙasa guda. To a wani rahoto mai nasaba da wannan shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya ce shugaban mai jiran gado Donald Trump ya kira shi ta wayar tarho, inda ya mai fatan alheri dangane da yakin da yake yi da masu safarar miyagun ƙwayoyi. Yakin da ya halaka mutane sama da 4,000 tun daga watan Yuli. A cewar Duterte, Trump ya yaba da yadda yake yaki da masu safarar muggan ƙwayoyi a matsayin Philippines na ƙasa mai cin gashin kanta.
He was quite sensitive also to our worry about drugs. And
ya ce ya nuna damuwarsa kan matsalar amfani da miyagun ƙwayoyi, ya kuma yi min fatan alheri kan wannan yaki da nake yi tare da nuna sha'awar ci gaba da hulɗa da ƙasashenmu. A dai farkon shekarar nan ne Duterte ya lashe zaben kasar ta Philippines, inda a lokacin yakin neman zabensa ya yi alkawarin kawar da masu safara da amfani da muggan ƙwayoyi.
The campaign against drug will continue to the last day of my term. I will not stop
yace za mu ci gaba da yaki da masu amfani da muggan kwayoyi har zuwa ƙarshen wa'adi na ba zan daina yakin ba har sai mun kawar da mai safarar muggan kwayoyi na ƙarshe tun bayan da ya karbi ragaman mulki a ƙasar ta Philippines Duterte yake jefawa hukumomin Washington bakakken magana lamarin da ake ganin zai iya kawo cikas ga hudar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Jami'in adawa a Koreya ta Kudu sun shigar da kudirin tsige shugabar ƙasar Park Geun-hye wacce ake zargin mulkin ta na cike da abun fallasa. A yau Asabar aka gabatar da kudirin yayin da dubun dubatar 'yan ƙasar ta Koreya ta Kudu suka yi dandazo a birnin Seoul a Asabar ta 6 a jere inda jama'a ƙasar ke fita suna neman ta sauka daga mulki. Idan wannan kudiri ne ma shugabar ta Koreya ta Kudu ta sauka ya samu hannun yan majalisar wato sa hannun yan majalisar dokoki 171 daga cikin yan majalisu 300 a ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran za a kada kuri'a a majalisar sai dai jami'in adawa na bukatar hadin kan yan majalisa 28 a bangaren jami'a mai mulki domin samun kashi 2 cikin kashi 3 idan har suna so su samu rinjaye sai dai babu tabbacin ko yan majalisar za su iya samun kuri'un takurorin su na jami'a mai mulki Ana dai zargin shugabar ƙasar ta Koreya ta Kudu ne da badakkalar barin wata kawarta ta kud-da-kud tana katsalandan harkokin gwamnatin ƙasar inda wasu lokuta aka zarge ta da karban kudade a hannun wasu kamfanonin ƙasar. Wani babban jami'in diplomasiyan ƙasar Iran yayi Allah wade da kudirin da majalisar dokokin Amurka ta amince da shi na ƙara tsawaita takunkumin da aka kakabawa ƙasar. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya gawa kafar yada labaran ƙasar cewa wannan mataki alama ce da ke nuna cewa gwamnatin Amurka ba ta da tabbas a hulɗar da take yi da sauran ƙasashen duniya. A ranar Alhamis Majalisar Dattawan Amurka ta ƙara tsawaita takunkumin zuwa shekaru 10, lamarin da ya sa jami'an Iran da dama suka zargi Amurka da juya matsayin da aka cimma kan makamashin nukiliyar ƙasar. Su dai jami'an Iran suna nuna fushinsu ne domin ci a ce wasu an saba shirin da Iran da sauran manyan ƙasashen duniya 6 suka cimma dangane da takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Shi ma shugaban Iran Hassan Rouhani yayi Allah wade da wannan mataki na tsawaita takunkumin da majalisar dokokin Amurka ta wato ta kakaba akan Iran.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu bude taskan rahotannin daga jihar Adamawa Najeriya inda wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya aika mana da rahoton tun ranar na kasassu.
Majalisar dokoki ta jihar Adamawa ta mika bangaren zattarwa dokar kafa hukumar kula da nakasassu domin neman amincewarta. Karkashin wannan dokar, hukumar za ta dauki haƙƙin ilmantarwa game da samar da sana'o'i da kuma kare haƙƙokin nakasassu a jihar ta Adamawa. Wannan na zuwa ne kwanaki 3 kan ranar tunawa da nakasassu da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe ranar 3 ga watan Disamba kowace shekara. Ko me ke hanzarin hadaddiyar kungiyar nakasassu ta ƙasa reshen jihar Adamawa Tambayar kenan da ne wa shugabanta Comrade Abubakar Hosere.
A nan jihar Adamawa muna fuskantar kalubale daban-daban. Kamar zamantakewar mu da mutane da kuma ainihin gine-gine da gwamnatoci tun daga gwamnatin tarayya har jiha har kananan hukumomi da makarantu suke yi ba tare da sun yi la'akari da yanayin rayuwar nakasassu musamman magura. Yanzu ka duba kamar state secretary na Adamawa wanda suka gina wannan state secretary tunanin su gabaki ɗaya babu maganar nakasassu a cikin nan gaskiya ba karamin kalubale muke fuskanta a game da gine-gine a Najeriya baki daya.
Na tambayi mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa kuma shugaban committee yada labarai Honorable Sunday Peters ko me wannan sabuwar dokar ta kunsa kuma ta wace hanya za ta taba rayuwar nakasassu.
Nisa ya zama dokane ko kuma ya zama wako wani wuri ko a kasuwa ne ko a bank ko a ina ya kamata idan ana gini dole ne a sani a san cewa fa akwai nakasassu. Ita wannan agency din dan ba za ma ga jeyi magana ce da gina da tana kan cewa ga hanyoyin da za su jeyi a gantin su ga jeyi kuma wannan board din a cikin mutum ya mu din Allah ya da ya zama mutum ne shi ma wanda yana da nakasa sanan mutane biyu kuma a cikin wanda ya dauke su a board din at least dai aka mutane biyar a samu mutane uku da nakasa.
Malama Salamatu Abdullahi ta yi mini bayanin irin kalubale da take fuskanta a matsayin ta taya mace.
I gaskiya akwai shi rashin kafa din yana bukatan wanda zai taimake ka. Kaman mutum yana da nakasa, yana da irin wani trauma haka na psychological trauma wanda abu kadan zai rinka bata mishi rai. Idan har mutum ko shi ba zai iya taimake shi haka nan ko wani abu sai ya ga kaman cewa din shi na kashashen nan ne yasa ba a taimaka mishi ba.
Malam Aliya Adamu Damilu, shugaban hadaddiyar kungiyar nakasassu ta kasar reshen karamar hukumar Yola ta Arewa, ya ce baya ga rashin adalci da nakasassu ke fuskanta a fagen siyasa, akwai ta mu'amala da cibiyoyin kasuwanci da kuma na tattalin arziki.
Su waɗanda suka tsara kundin tsarin mulki na ƙasar nan sun tsara ba su manta da nakasassu ba. To sai sabanin abin da yake a rubuce ake aiwatarwa a aiwace. Kaman ATM shi ma, ATM machine shi ma gaba ɗaya duka zan ce maka 99% ko 100% ma ba a tuna cewa akwai nakasassu.
Rabon jihar Adama ta karrama wannan rana ta nakasassu da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe tun shekarar 1992. Yau shekaru 5 kenan. Kuma ko da na nemi in ji ta bakin sakataren dindindin na ma'aikatar kula da mata ta jihar Adamawa malama mai Saratu Bello ta wayar salula da kuma ta sakon karta kwana kan wannan lamarin ya cutura.
To mun gode Sanusi Adamu daga Najeriya sai Jamhuriyar Niger, inda shi ma Haruna Mamman Bako ya yi komo da irin wannan rahoto na tunawa da ranar nakasassu.
Kamar ko ina a fadin duniya, a Jamhuriyar Niger a yau ne ake sallatar ranar tunawa da gajiyayyu ta duniya. Abinda yasa ministan da ke kula da bunƙasa rayuwar al'umma cewa da Rakiyatu Christelle Jaku cewa tallafa ma gajiyayyu a cikin yanayi na matsanancin hali ya zama wajibi idan aka yi la'akari da yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka rattaba ma hannu a ayarta mai lamba 11. Haka ma gajiyayyu suna buƙatar kulawa da samun tallafi domin kawo nasu ƙoƙari wajen ci gaban ƙasa wannan ko domin a cimma manufofin wannan ƙarni. Sai dai a cewar gajiyayyun a garuruwa kamar irin garin birnin Kwanni ba su shirya wani buki ba a ranar yau, ranar tunawa da su, saboda ba wani tallafi da suke samu, in ji magatakardan kungiyar gajiyayyu reshen birnin Kwanni Malam Ibrahim Isuhu.
Rana ga kowa, duk gajiyayye shina jin daɗinta, tunda saboda mayyan ba su kira mana ba, shi an muhari kaga mu ma mun kyare da mun kira taro. Amma na jar sai sun yi magana, in ba su yi magana ba mu ma ko kalaba mu cewa tunda suna muka saurare. Farko daga can sabo aka taimako wa yanzu kuma taimakon babu taimakon shi an warka ga mayyan ma ba su yi magana saboda ko taimakon yanzu babu an bar taimaka shi an warka ga duk gajiyayyen ma ko kira union kai kace akwai taro ba mai zuwa saboda an bar taimaka shi an warka an kace musu akwai taro wannan ana kiransu ba mai zuwa saboda yanzu babu taimako sun bar gani ne kenan kana iya tara mutane mutane ga jibi yanzu da an zo an kace taro za a yi ba taimako suka jibi ba to babu shi gwamnati ba ta ce komai ba na kasan gwamnati kuma babu wanda ya magana sannan su mai ya suna kokarin ba a ce musu komai ba to balle mu su ce mana balle mu faɗa mu wannan abaya.
To Allah ya kyauta, daga batun da kasassu sai na siyasa a kasar Ghana, inda ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa cikin yan kwanaki kalilan. Kuma abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Kuloti ya tambayi shugaban mutanen Zango Alhaji Baba Isa, ina gasken cewa ana son a yi amfani da samarin zango domin tada zaune tsaye lokacin zabe?
Ya, irin maganar da ake cewa kamar in lokaci ya kai ana haya ana ɗauko waɗansu a ba su kuɗi su je su yi ɓanna su je su yi fitina abu ne wanda yake asalin da siyasa yake. Amma ni a nawa gani ko kansilin yana da wuya har yanzu a zo a ce ga wanga dan party siyasa ya shigo cikin unguwa yana raba kudi a je a yi bala'i. Amma mu kowa kamin wannan lokaci muna ma yaran mu kashi da kashi da muna ce musu kamar kada ka yadda kada ka yadda wani ya zo ya yi amfani da kai saboda biyan bukatarsa. In an baka kudi ma in ma an baka in gaske an baka aka ba za ka yi fitina ka san za inda za ka ka komo gida lafiya idanuwanka biyu da za ka da su ka komo da su hannayenka ka komo da su kafanka ka komo da su ka san kamar inda za ka na wani kuma ya shiri yana jiranka. Muhimman mutane na siya dare da rana ina samani kuma suna ji abin da muke faɗi. Yasa lokaci da ya kamata ya kai mu kanmu da matasanmu matasanmu mu yi kokari mu magance irin ra'ayi ba na gari ba ana ganin mu kamar mu yinta da gari tsayi ne mu yinta da zaurin tsayi milin fitina mu kamar mun ganci wannan amma lokaci da yawa abinda ake fadi perception game da mu na ba haka nan bane
to Allah ya kare har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon mu anan ya ce karfe 10 na safe da minti 15 ga kuma shirin mu na gaba Sakon farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa, ku gawo shugaban kasar Gambia mai jiran gado cewa ya hada kai da shugaban kasa mai barin gado wato Yahaya Jammeh domin ba ya shawarwarin yadda zai gudanar da mulkin nasa. Duba da yadda Yahaya Jammeh ya gajiya ya ga yau a mulkin kasar. Gwamnatin kasar Brazil na taya ki jimami da alhini bisa ga mutuwar wasu ƴan wasan kwallon kafar ki har su 71. Sakamakon hadarin da jirgin saman da ya dauke su yayi a kasar Colombia daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina ina kira ga mai girma gwamnatin jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da yayi kokarin kyautawa malaman makarantun primary secondary da na gaba da secondary jihar domin sai da ruwan ciki ake jan Nigeria daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi shiko Malam Ruwan Saidu Gairi a jihar Zamfara Nigeria cewa hakika zaben James Mattis a matsayin sakataren tsaron Amurka da zababben shugaban kasa Amurka wato Donald Trump yayi bai zo mana da mamaki ba mu dai fatan mu Allah ya sa zaben ya zama alheri ga al'ummar Amurka da ma duniya baki daya ga dukkan alamu demokradiya ta samu gannin zama a Afirka ganin yadda shugaban kasar Gambia Yahaya Jammeh ansa shan kaye bayan shekaru 22 yana kan karagan mulki kuma ganin cewa babu wani shugaban da ke kan mulki da ya taba faduwa zabe a kasar sa ta Gambia da fatar duk wani shugaban Afirka ko duniya baki daya ya shakaye zai koyi da haka sako daga Sani mai lanje-lanje Yalwa da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango Malam makaranta ya wuri to a cigaba da aiko takardu mu kuma zamu cigaba da karantawa
to madalla da fatan za a yi muna aikin gafara domin ko na'ura ce muka dangwala wani abu daban ita kuma ta taba muna wani abu daban yanzu ga shirin mu na gaba
sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku yau za a ji kashi na daya na ansar tambayar masu sauraron mu da dama dake son sanin tarihin abokin aikin mu Mahmud Lalo da kuma kashi na biyu na ansar tambayar masu sauraron mu suma da dama kan tarihin sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami To bari mu fara da kashi na daya na ansar tambayar dumbu masu sauraron mu dake son sanin tarihin abokin aikin mu Mahmud Lalo. Idan masu tambayar na saurare to ga Mahmud Lalo da kansa da ansar ku.
To Haji Ibrahim da farko zan ce ina matukar farin ciki da har wasu za su zauna su ce suna so su san tarihi na wannan abun alfahari ne a gare ni matuka. To da farko idan waɗanda suka rubuta wannan tambayoyi suna sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci ni ainihi na an haife ni ne a garin Jos ta Arewa dake jihar Plateau a Najeriya kenan a layin Audi dake gefen titin layin Zana mahaifinmu mutumin karamar hukumar Tofa ne daga Ungo Kofar Arewa babban gida a jihar Kano muna da yawa a gidanmu mu 41 ne ni ne
watakila kafin ka je nan za su so su san a shekara ta nawa aka haife ka dan watakila su yi lissafin ko kuma kai ka ce shekaru kaza
wato an haife ni ne a shekara 1977 ranar 11 ga watan Oktoba
Lashaka kuma an ganka za a dauka wani dan yaro ne da haka saboda fuskar ka kamar to ci gaba da kana bayanin
mutane kamar da nake faɗa muna da yawa a wajen mahaifina mu 41 ne ni ne na 10 a jerin ƴaƴan mahaifina mu 8 ne a wajen mahaifiyata ni ne na 4 ita kanta mahaifiyata ta haife ta ne a garin Jos amma ainihin ta mutuniyar jihar Jigawa ce duk da aka bangare aka cire ta daga jihar Kano kenan ka ji dan dai takaitattun tarihin
jawa to sai kuma batun makaranta
To Ibrahim na fara karatun primary na ne a makarantar Al-Iman mu ne zangon dalibai na farko da aka diba a Al-Iman da take nan Dogon Dutse a karamar hukumar Jos ta Arewa inda aka dauke mu a shekarar 1983 muka fara karatu a wurin, na kuma kammala a shekarar 1989. Daga nan sai na samu gurbin karatu a makarantar koyar da kimiyya ta sakandare, wato Science Toro dake jihar Bauchi, amma kuma tafi kusa da jihar Plateau. A nan ne kwashi shekara daya muna karatu ni da kanina Bashir, Allah ya ji kanshi ya rasu. To a lokacin da ya rasu ne mun yi aji zangon na wato na farko kenan JSS, Allah mai rasuwa. Ni kuma nace gaskiya bazan iya koma ni kade ba, sai mahaifina ya canja min makaranta, aka maida ni JSS Jos. Anan Jos da take faragada kenan a shekarar 1991 kenan. To Ibrahim, anan na kammala karatu na sakandare, daga nan kuma na gama a shekarar 1995, da na gama shekarar 1997 sai na samu gurbin karatu na nazarin wato halayyar dan adam, amma a matakin diploma a jami'ar Bayero. To mun fara karatu a wannan shekarar, muka kammala a shekarar 1999. 2000 kuma sai na samu gurbin karatu a sashin da ake nazarin wato aikin jarida a nan Bayero University kenan take jihar Kano. Shi ma ita ma diploma da nayi a jami'ar Bayero ne nayi a shekarar 2000, da na kammala kenan a shekarar 2000. Mun fara karatun wato nazarin aikin shi jaridar ne a shekarar 2000 daidai, mun kammala kuma a 2005. Ikon Allah kuma sai aka turo ni jihar Plateau, nayi aikin bautar ƙasa a shekarar 2006. Bayan na kammala sai kuma na dan zauna haka na dan wani lokaci a gida, bana aiki, ina dai kan neman aiki. To amma a shekarar 2008 ne Allah ya taimake ni, na samu na fara aikin jarida da kamfanin Media Trust, waɗanda suke wallafa jaridar Daily Trust da Aminiya da kuma Tambari kenan. A wannan shekara na fara aikin jarida a wannan lokaci kenan.
To watakila kuma za su so su san yaushe ka fara aiki a gidan radio?
Na fara aikin radio ne a shekara ta 2012 a gidan radio Faransa, Arafa kenan, da kuma suke watsa labarai da Hausa. A shekarar na koma can jihar Lagos dake kudancin Najeriya, na fara aiki da su, kuma na kwashe shekaru kusan 2.5 ina tare da su har zuwa shekarar 2014. A wannan shekarar ce na ga gurbin daukan ma'aikata a gidan radio BBC da suke watsa labaran su ma da Hausa. Na aika takarduna, na je ne interview, Allah ya taimake ni nasara. Na koma can BBC officials dake Abuja, muna watsa labarai da Hausa. To ana nan dai ban zama na BBC kamar yadda Allah ya kaddara bi juma sosai ba, sai na sami gurbin aika takarduna zuwa nan sashen Hausa na muryar Amurka a shekarar 2013 ne ko 2014 ne, bazan na manta ta kamemai na aiko da takarduna. Amma kuma ikon Allah sai na BBC da na nema a baya sai ya fara fitowa. To ina kan aikin BBC ne kuma, to sai kuma nan din aka ce mun na zo gashi jarba da nayi da takarduna na aiko, na samu nasara an zo zan fara aiki. To a lokacin na bar BBC din na taho nan a shekarar 2015 bara kenan, a watan Fabrairu ta kama mai ranar 21 ga watan Fabrairu na iso nan Amurka, kaji yadda abin yake.
Wato dai Malam Lalo, kusan ko ina ka dan tattaba?
Kusan iya cewa haka, in kai la'akari da cewa na taba bangaren aikin jarida da ake yi na rubuce na zibe, gashi kuma na zo Arafai, na zo BBC,
kuma a gidan radio ma kusan kowane gidan radio na Hausa ka dan taba wani
abu tsakura ko ina na dan
in kai nan ka ruga nan kai. Wato dai kana da sanayya game da aikin jarida dai,
alhamdulillah.
To sai kuma kashi na biyu na ansar masu sauraron mu, su ma da daman gaske da ke son sanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya, NITDA. Idan masu tambayar na saurare,
Ga ci gaban ansar ku da wakilinmu na Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya samo daga Dakta.
Bayan nazo na kammala fiji da dawo na aiki shekara 1 da kusan da rabi ina karantarwa a jami'a ta tarayya dake Bauchi, amma su daga Madina suna ta mun email, mun yi exchanging email da su, ba zai gaza wannan tsakani kamar sau 10 ba suna jira na. Har aka yi semester farko ana jira na, aka ban course ban zo ba ne karba ya kammala aka shiga second semester, abu dai ci tira. Addin nace musu to ga nan ina da bil hakika dukkan kauna da za a nuna mutum a karrama masa jami'ar musulunci ta Madina nan sun nuna mini. Don idan ka ce a tarihi a nuna maka dan Najeriya dake da passport din Najeriya, dan Najeriya da yake da passport din Najeriya da aka dauke shi a matsayin malami, ba wai ya je dalibi a bashi course ya karantar ba, wannan ko ina ana wannan kaje kana feje ya ce dan rike course, amma ka kai malami, ka kai assistant professor ko associate professor ko professor, a dauki dan Najeriya a ce zo ka karantar, zai wahala ka samu wani mutum da aka masa wannan gata din, yana da matukar wahala. Ni dai abin da vice chancellor jami'ar ce ba su taba yi wa dan Najeriya abin da suka mini na karramawa ba. Allah yake yin ababuwa nasu, na dauki wannan a matsayin wani abu ne da Allah ya jarrabe ni, Allah ya sa na ci wannan jarrabawa da wannan yasa ba nayi sha'awan tun da aka ce yanzu an taimaka na tafi, ba kuma wai na bar Najeriya duka bane yadda yan uwa ke ta damuwa, na je can na bada guduma ne iya gwargwadon abin da Allah ya kaddara. Don da na so fara magana su zuwa shi suke so in bada guduma, mun yi agreement na farko na time din da za su zanyi musu, da suka dan jira dan aikin nawa dab da zan ta hutun, sai aka mun takarda cewa jami'a bata amince in tafi a lokacin ba, an ƙara lokacin ba. So kawai takardan ba ni akai ba a nemi izini ba cewa an ƙara mun zamana a wurin. So alhamdulillahi har dai taho ban yi reply ba, sai na karbi takardan na ce musu to bari in je gida, amma dai ban ba su amsa ba, amma dai jin dadin aikin suka ce sun ma ƙara mun zamana a ta. Na'am.
A yawancin masu sauraron ka yanda kake bayani, kake yi masa mali misali da abin da yake kusa da shi, shin wannan koyon sa kai ne ko kuma dai kyauta ne daga Allah Ubangiji?
Wato Malam Abdul Habib, gaskiya da mutane suke gamsuwa da bayanin wannan lokacin na kwanta har kuka ina yi, saboda irin sakonni da nake samu ta waya ne a buga, ta text message ne, ta wasiƙa a rubuce ne, daga jihohi da yawa inda suke da musulmai da masu jin Hausa, wato irin abubuwan da nake samu ne yadda suke appreciate, wallahi lokaci har kuka yana sani, sai dai kawai mu roki Allah, Allah ya sa mu tijar rabawa wanda yake mana. Gaskiyar magana ba zan iya ce maka ga inda na koya ba, da yawa sukan yi ba in an san ce to ni ina na zauna na koya, na san dai ina malamin makaranta kuma mutun yayi courses na education, to ko wurin da naje din lokacin da nake course na karantarwa a UK din, gaskiya da na shiga course din na certificate akan karantarwa ni ne na daya a Turai din.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Dr. Isa Fantami da Mahmud Lalo da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma nan kara takaice.
Amurka da Rasha na duba sabbin hanyoyin da za su cimma matsayin da za ta kawo ƙarshen zangon tsawon wata guda da aka kwashe babu alamun samar da maslaha kan yadda za a kawo ƙarshen rikicin da ya dabaibaye birnin Aleppo na Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ne ya bayyana hakan a ranar Juma'a. A cewar Kerry, za a iya gwajin shawarwarin da aka bayar gabanin wata ganawa da jami'an diplomasiyyar Amurka da Rasha za su yi a Geneva a mako mai zuwa. Yau Asabar China ta nuna korafinta kan ganawa ta wayar talho da shugaban Amurka mai jiran garo Donald Trump yayi da shugabar Taiwan. Trump dai yayi buris da tsarin diplomasiyyar da aka kwaci kusan shekaru 40 Amurka na tafiya a kansa a ranar Juma'a, inda ya tsallake China ya kira shugabar ta Taiwan. Tun a shekarar 1979 Amurka ta yanke hudar diplomasiyyar da Taiwan. To wani rahoto mai nasaba da wannan, shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya ce shugaba mai jiran garo Donald Trump ya kira shi ta wayar talho, inda ya yi mai fatan alheri dangane da yakin da yake da masu safarar miyagun ƙwayoyi, yakin da ya halaka mutane sama da 4,000 tun daga watan Yuli. A cewar Duterte, Trump ya yaba da yadda yake yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi a matsayin Philippines na ƙasa mai cin gashin kanta. Jami'in adawa a Koriya ta Kudu sun shigar da kudirin tsige shugaban kasar Park Geun-hye, wacce ake zargin mulkinta na cike da abin fallasa. A yi wasabar aka gabatar da kudirin yayin da dubin dubatar 'yan kasar ta Koriya ta Kudu suka yi dandazo a birnin Seoul a Asabar ta 6 a jere, inda jama'a kasar ke fita suna neman ta sauka daga makaminta. Shi dai wannan kuduri na neman shugaban ta Koriya ta Kudu ta sauka ya samu sa hannun 'yan majalisar dokoki 171 daga cikin 'yan majalisa 300. A ranar Juma'a mai zuwa ake sa ran za a kada kuri'a a majalisar, sai dai jam'iyyun adawa na bukatar haɗin kan 'yan majalisa 28 a bangaren jam'iyya mai mulki.
To madalla da take cikin labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, amma kafin mu tashi bari mu taya Muhammad Abubakar Baba murna auren da yasa Nafisa Abubakar Baba da angonta Muhammad Kabir Hussaini wanda aka daura yau a garin Kwantagora. Kuma ga dubun gaisuwa da fatan alheri ga Ali Zaki da Rabiu da Abubakar Yalo manager dukansu ma'aikata a kamfanin buwa dake Kwan Nigeria. Yanzu amadun kwa da kowa anan sashin Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Tubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu Mate. Ni Ladai Ibrahim ke cewa sai an jima da yamma mun dawo muku da wani sabon shirin.